الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraro da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama shirin da ke ba ku dama domin aiko da tambayoyinku da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma za ku yi aiko da sakonnin tambayoyin naku ne ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato text ko kuma ta hanyar aiko mana da sakon tambayoyin ta hanyar sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 360 4455 ko kuma ta kan addressin email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirrahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau muna Asabar 20 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma yayi daidai da 13 ga watan Satumban shekarar 2025 miladiya. Alhamdulillah, kamar kowane lokaci, a yau muna tare da Sheikh Malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limo OON, babban malami a tsangayar koyar da wato nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adamu, kuma ni zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بيان هكا يقوى ما سو كلم ولسورة لما أولنا اللوكة شي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام ابن ماجة ابن أبي عاصم سنة الحديثي لقى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa inna minan nasi mafatiha lil khair maghaliqa lil shar wa inna minan nasi mafatiha lil shar maghaliqa lil khair fatuba liman ja'ala Allahu al mafatiha al khair ala yadayhi wa waylun liman ja'ala Allahu mafatiha al shar ala yadayhi. Wani hadisi ne tabbatacce ta hanyoyin da yake da su masu yawa, hadisi ne hasan bi shawahidihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin mutane akwai waɗanda suke mabudai ne na alkhairi kuma makullai ne na sharri, akwai kuma a cikin mutane waɗanda suke mabudai ne na sharri makullai ne na alkhairi. Yace to alkhairi ya tabbata ga wanda Allah subhanahu wataala ya sanya mabudan alkhairi a hannunsa, kuma banu ya tabbata ga wanda Allah subhanahu wataala ya sanya mabudan sharri a hannunsa. Wani hadisi yana nuna mana cewa alkhairi yana da kofofi da yawa, da kofa ɗaya ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafatih mabudai, saboda komai da ka sani yana da mabudi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce miftahu salati tahur, sarki shine mabudin sallah. Ko kuma hadisin da yake cewa miftahu ha at-takbir wa tahliluha at-taslim, ko ta wato miftahu ha mabudin sallah shine kabbara harama, sannan kuma fita daga sallah shine sallama. Tahrimu ha takbir wa tahlilu ha taslim. Haka nan Allah subhanahu wataala ya sanya wa kowane abu mabudi. Mutumin da yake son samun aljanna, mabudin aljanna shine kalmar shahada. Nabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, wanda ya zanto karshen maganar sa ita ce la ilaha illallah zai shiga aljanna man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala aljanna yace duk wanda ya mutu yana sanin da cewa to yana da ilimin cewa babu abu bauta da gaskiya sai Allah zai shiga aljanna mutumin da yake son arziki ne mai albarka to ilizumci mabudin wannan shine takawa da imani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa law anna ahli alqura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da ce mutanen garuruwa za su yi imani su yi takawa Allah ce da mun bude musu albarkatai daga sama da ƙasa wato Allah zai ba su arziki mai albarka to saboda haka komai da ka sani yana da bubudi mabudin samun karbawa shine addu'a mutum ya addu'a da ikhlasi sai la karba addu'ar sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna da yakinin cewa Allah zai ansa muku to saboda haka duk wani alkhairi yana da mabudi mabudin samun dacewa da alkhairi mai yawa shine gaskiya النبي صلى الله عليه وسلم نشأ عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ناهو ليكو لكي غسكيا من غسكيا تنا جابو رنشي زواغا أيكت أيكا الخيري أيكا الخيري كما ينا جابو رنشي زواغا الجنة فأنا النبي صلى الله عليه وسلم يدون قولي مغانا ليشي دقا تكيم متاني أقول أن سكيم أبو دينينا الخيري واتو الله سبحانه وتعالى zai sanya su a mahallin da za su yi ta bude wa al'umma alkhairai iri-iri ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba masu yawa duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi ilimi ya fito yana karantar da ilimin nan yana nuna wa mutane gaskiya yana nuna wa mutane da za su bauta wa Allah babu shakka wannan alkhairi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a hannunsa kuma yake bude wa mutane wannan alkhairin ta hannunsa haka nan mutumin da ya zanto Allah ya bashi ilimi da ibani da karfin hali ya zama mai umarni da kyakkyawan abu mai hali da mummuna mai wa'azi mai karantarwa shi ma Allah subhanahu wataala ya sanya shi mabudi ne ga alkhairi ga mutane da zai zama fitila a cikin su wanda zai rika haskaka musu hanyar da ya kamata su bi yana kuma gargadin su daga hanyoyin da bai kamata su bi ba to haka nan wanda Allah subhanahu wataala ya sanya shi mai kokarin raya wasu sunnoni ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda mutane suka manta da su ko kuma wasu ayyukan alkhairi waɗanda mutane suka ja da baya daga gare su ya zanto shi zai rika fito da waɗannan abubuwan yana yi mutane suna gani suna kwaikwaya kamar mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya ya fito da dukiyarsa yana yi wa mutane aikin alkhairi da ita yana gina musu makarantu da ƴaƴansu za su yi ilimi su san Allah su karanta alqur'ani su karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai bashi dukiyar da zai gina gidaje da za a tarbiyyantu marayu waɗanda ba su da gata ya zama gatansu ko Allah subhanahu wataala ya ba shi dukiya zai taimaka wa talakawa waɗanda ba su da abincin yau gari na gobe zai rika taimaka musu da wannan dukiya ko ya ba shi dukiya da zai yi kamfanin nukan da zai ɗauki mutane aiki ya kyautata musu to wannan kaga Ubangiji subhanahu wataala ya sanya wani mabudin alkhairi ne a hannunsa wanda watakila a dalilin aikinsa da zai yi mutane su gani sai a samu wasu ma da yawa waɗanda za su kwaikwayi irin aikinsa su ma su fito suna yi kaga Ubangiji ya sanya mabudin alkhairi a hannunsa to haka da dama daga cikin mutane Allah subhanahu wataala yakan sa alkhairai ba ma ɗaya ba a hannunsu ka gansu su ne masu taimakawa ta fuskar ilimi za su gina makarantu su ne masu taimakawa ta fuskar ibadar mutane da mutane su bauta Allah cikin jin daɗi da nutsuwa su gina masallatai su kula da masallatai kila ya basu iko su zanto masu daukan nauyin buga wasu littattafai da za a raba wa al'umma da za su karanta su san addinin su su san rayuwar su to sai kaga cewa mutum daya wani lokaci ya hada kofofin alkhairi da yawa a gaban sa ya bude wannan ya bude wancan ya bude wancan to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana masa addu'a yana cewa faduba liman ja'ala Allah mafatih alkhair ala yadayhi ko fi yadayhi wato aljanna ta tabbata ko alkhairai sun tabbata ga wanda Allah zai sanya mabudan alkhairi a hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa irin wannan fata to kuma cikin al'umma duk lalacewar ta sai kaga cewa akwai irin waɗannan mutanen duk da al'umma ta kai ga tabarbarewa za ka samu a cikin ta za a rasa musamman al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za a rasa waɗanda za su zanto masu taimakawa ba Allah ya sanya wato alkhairi da yawa ta hannunsu ka gansu idan masu kuɗi ne Allah subhanahu wataala ya ba su dukiya ta halal za ka cewa suna aiki da dukiyarsu wajen taimakawa addinin Allah da taimakawa mabukata da kyautata wa rayuwar mutane idan Allah subhanahu wataala ya ba su ilimi ne za ka gansu masu tsayawa wajen karantar da mutane da wayar musu da kai da sanar da su addininsu da gargadinsu daga aikata wasu abubuwa da Allah zai fushi da su ba dare ba rana za ka samu cewa wannan shine aikinsu idan wani matsayi Allah ya ba su na shugabanci za ka same su masu tsayar da adalci ne masu taimako ne a cikin matsayin da Allah ya ba su masu kokarin aiwatar da abin da zai kawo mutane sauki a rayuwarsu kullun suna cikin hidimar al'umma kullun suna cikin aiki ba dare ba rana sai da al'umma za ta samu rayuwa mai daɗi to haka za ka same su idan wata martaba ce Allah ya ba su sai zanto suna da fada a ji to za ka samu har kullun suna wucewa gaba wajen da za su ga sun taimaka ma wasu ta hanyar shafa'a ta hanyar su nema ma wasu alfarma inda ya dace su ga cewa sun yi irin wannan to cikin al'umma ba za a gushe ba ana samun irin wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da samuwar irin waɗannan ci da cikin mutane akwai waɗanda haka suke za ka duk inda suka je masu albarka ne kuma duk inda Allah ya aje su za ka samu a wannan gurin masu albarka ne duk irin damar da Allah subhanahu wataala ya ba su za ka same su masu kokarin amfani ne da wannan damar cikin abinda za su jawo kansu yardar Allah sannan kuma su yi abinda mutane za su yi musu kyakkyawar addu'a ko bayan ransu wannan a cikin al'umma akwai wannan ta bangare kuma guda akwai waɗanda su kuma mabudan sharri ne a tare da su su ba ba sa gajiyawa a cikin aikata sharri a cikin kawo mutane sharri a cikin zamantakewa haka samu su kuma kullun da'abinsu ba ditashin su cikin abin da za su kawo mutane larura a rayuwarsu ko dai rayuwarsu ta addini ko rayuwarsu ta zamantakewa kullun suna kokarin su shigo da wasu abubuwa waɗanda za su tabarbare wa mutane addininsu ko su lalata wa mutane rayuwarsu ba sa gajiyawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa ikhwanuhum yamudduna fil ghayyi thumma la yaksuru wato ƴan uwansu shaidanu kullun suna kawo musu agaji da tallafi cikin bata kuma ba sa wato kasa a gwiwa ba sa kasa a gwiwa wajen taimaka musu za ka samu irin wannan su kuma a kullun za ka samu a cikin jama'a kokari suke yi su kirkiro wani abu wanda zai batar da mutane ya ja su kai su ga halaka kullun suna kokarin su kawo cikin tsakiyar al'umma wani abu da zai lalata tarbiya ana zama lafiya unguwa sai kaga sun kirkiro wani abin da yara matasa za su riga lalacewa ko su shiga shaye-shaye ana zaman lafiya za ka ga sun fito da hanyar shigo da barna a cikin al'umma kamar irin wanda za su sun ga shigo da kwaya suna neman tara duniya ta hanyar sai da kwaya da bazata tallata ta a cikin al'umma yara suna shaye-shaye suna zama ɗan kwaya suna zama ɗan daba a dalilin abin da suke yadawa a cikin na miyagun bayoyi su bukatar su kawai abin da za su tara na duniya suna dan suma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu mummunar addu'a da cewa wailun wato tsananin azaba tsananin hukubar Allah ta tabbata a kansu cikin mutane akwai waɗanda kullun za ka ga cewa abin da suke so su ga al'umma bata zauna lafiya ba saboda su cimma bukatar su za ka ga cewa su ne masu ɗaurewa ƴan daba gindi su ne masu ɗaurewa ƴan kwaya gindi su ne waɗanda suke taimaka musu da kuɗin kwaya saboda su yi amfani da su cikin wasu miyagun manufofinsu da wasu bukatunsu da suke da su saboda haka za su iya ba wa yara kwaya ko su ba su kuɗin da su yi kwaya ko idan kuma ta kama su don ta hukunta su su za su ci gaba su karɓo su don su zo su ci gaba da yi musu mummunan aiki to kaga waɗannan su ma suna nan a cikin al'umma kuma mabuɗan sharri ne a hannunsu kuma za su ta buɗe wa mutane sharri iri-iri to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya suranta kuma kowane bangare annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a da ta dace da shi mutanen da suka zama masu buɗe ƙofofin alkhairi ga al'umma annabi ya musu kyakkyawar addu'a haka nan mutanen da suke buɗe wa al'umma ƙofofin sharri su ma annabi ya musu mummunar addu'a to kaga abin da ya dace da kai ka zanto cikin tawagar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa kyakkyawar addu'a ka zanto wanda alkhairi ne yake fitowa ta bangarenka ka zanto kullun tunaninka mai za ka zo da shi da al'umma za ta amfana wanda zai taimaka wa al'umma a addinanta da zamantakewarta da rayuwarta ta duniya da rayuwarta ta lahira kai kokari ka zama cikin waɗannan mabudai da annabi sallallahu alaihi wasallam ishara zuwa gare su ko da ɗaya ka samu kariki in kana iyawa ka samu makullan biyu ka samu uku gwargwadon iya abin da za ka iya amma kai ka zama kai ba ka da wani mabudi guda ɗaya na alkhairi a hannunka ka guji zamowa cikin waɗanda za su rike mabudai na sharri ka guji rike wani mabudi ko da guda ɗaya ne na sharri a ce wani sharri wata barna da take faɗuwa cikin al'umma kana daga cikin masu rike da mabudinta kana daga cikin waɗanda suke kuzuzutata suke zuzutata suke ƙara ta yawanta to ka guje samun kanka cikin wannan ka zama cikin wannan tawaga Allah idan ba za ka iya samun alkhairi ta bangarenka ba to ka samu sharri ya bayyana ta bangarenka da kai haka gara a ce ma ba ka yin komai a rayuwarka wannan ya fi maka sauki da cewa ba karamar mummuna asara kake yi ba domin rayuwar dan adam a duniya gaba ɗaya in dai ba Allah zai bi a lokacin da yake cikin ta ba to a cikin asara yake kamar dan kasuwa ne da zai sai kayan hajjar sai je kasa ya yi ne ba a saya ba ya dawo gida ba abin da ya samu kuma komawa gobe ya kasa ba wanda ya saya babu shakka wannan cikin tasgaro yake ko da babu wani abin da nashi da aka karba ko aka karbe amma dai kasancewar abin da yake bukata bai samu ba asara ce kuma lokacin sa tafiya yake kare to haka rayuwar duniya take ga mumini duk abinda duk sanda zai gari zai waye duk wata sa'a ɗaya da zai rasa ta ba cikin da'ar Allah ba to asara ce gare shi sai yayi da na sani akan ta duk wata sa'a ɗaya da za ta wuce ya yi ta ba cikin biyayyar Allah ba to ko da ba saba wa Allah ya a cikinta ba sai ta zama masa nadama ranar gobe kiyama domin zai ga cewa ina ma a ce wannan lokacin da yake a cikinsa ya amfani shi ya ribace shi ya yi wani abin da a yanzu zai ga sakamakonsa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idza tadhakkaru al-insan وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ينا يا كيتونا إلى ما ناقباتد الخير ناقباتد أيكين الخير دومر رأيواتا وتعلوك تند نكيد لي إلى ما ناي وانا أيكين الخير أو أن الوقتي سورا كدوة دكيكا لألا يباكا على يوركا تو إدنبك موليتا با nadama za ta zama maka ranar gobe kiyama duk wata dakika da ta tafi saboda sai an tambaye ka kanta me kai me kyau abu me kyau kai a cikin ta ko mara kyau Allah ya subhanahu wataala yana cewa wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ya ce yayin rantsuwa da zamani ko da lokacin la'asar ce duk dan adam yana cikin asara Allah ya bude rantsuwa ya bude surar da rin rantsuwa da lokaci saboda gaba ɗaya rayuwarmu cikin lokacin ake ta lokacin shine wato gurgamin da ya tattara rayuwarmu gaba ɗaya Allah ya ce dan adam a cikin asara yake dumu-dumu sai dai waɗanda suka yi imani suka yi aiki da ƙwarai suka yi junan sosiya da gaskiya suka yi wa kuma junan sosiya da hakuri wato waɗannan su kadai ne rayuwarsu ta fita daga cikin wannan asara to saboda haka kaga ashe duk wani abin da mutum yayi a rayuwarsa wanda bai danganci biyayya ga Allah subhanahu wataala ba to wannan cikin asara ce ya tafiyar da wannan lokacin na rayuwarsa don haka ka zama bawan Allah Allah zai sanya mabudin alkhairi ko mabudin alkhairi a hannunka kuma makullan sharri a hannunka da duk wani sharri kai kana kokari yadda zaka rufe shi ba za a bude shi ba kada kai zama cikin waɗanda mabudin sharri suke hannunsu makullan sharri kuma suke hannunsu mabudin sharri suke hannunsu makullan alkhairi kuma suke hannunsu za su bude kofofin sharri da barna da fasadi a bayan ƙasa sannan kuma ayi amfani da su wajen toshe dukkan wata kafa ta alkhairi kan ka zama cikin waɗannan domin za ka zama cikin waɗanda Nabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mummunar addu'a kuma addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta tafi haka ba ba ta tafi a banza ba Allah ka kiyaye mu
to amin akram kallahu da fatan Allah ya saka da alkhairi malam fasu kallon mu da sauraron mu sai a biyo mu daidai wannan gaba za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyin naku tare da sauraron amsoshinsu daga malam akan kallahu tambayar mu ta farko a cikin wannan shiri na wannan mako tana cewa idan mutum zai yi zakka shin zai ware lissafin kimar gwal ne daban na kuɗi shi ma daban ko kuma gaba ɗaya zai haɗa lissafin na kimar gwal ɗin da kuma kuɗin da ke hannu
wani ya danganta da shi mai tambayar idan ya zanto yana da dukiya ta gwal da yake sana'a da ita saboda ka duk abin da yake samu na dukiya ta hanyar gwal ɗin yake samun su shi yake saya ya sayar in ya tashi zai duba duka abin da yake da shi ne da shi gwal ɗin da ita dukiya da take hannunsa gaba ɗaya zai yi lissafi sai ya fitar da ɗaya bisa arba'in na abin da yake da shi saboda dukiyar gwal ɗin kadararsa ce abin da yake samu na kuɗin da yake aje da su duna hanyar wannan gwal ɗin ya same su haka duk abu ɗaya zai kalle su idan yana da gwal ne daban da ya aje a matsayin kadara akwai kuma wasu harkoki da yake yana tara kuɗinsa don kwangila ne ko yana wani kasuwanci daban amma yana da wata kadara ta gwal to kowane zai masa kallonsa daban tunda wannan gwal ba shi ya haifi waccan dukiya ba haka ita waccan dukiya zai mata zakkarta daban wannan gwal kuma shi ba zai masa zakkarsa daban amma duka abinda zai bayar zai da cikin zakkar duk abu ɗaya ne shi ne ɗaya bisa arba'in wato 2.5% na abinda yake da shi
to mai wannan tambaya yake cewa menene sahihancin magana da ake cewa idan mutum zai fitar da zakka ta noma kafin ya fitar sai ya cire kuɗin taki da na 'yan kwadago tukuna sannan rabuwar da ya rage zai yi fitar da zakkar da su
to abinda Allah subhanahu wataala da manzonsa suka faɗa game da zakkar kayan amfanin gona Allah cewa yau a tu haqqahu yawma hasadi ku ba da haƙƙinsa wato zakkarsa ranar girbe shi wato lokacin da za a yi girbi ko aka yi girbi aka fidda amfanin gona lokacin ake fidda zakkarsa Ubangiji ya faɗi iya lokacin ne amma bai faɗi me za ka bayar ba Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi shi ne ya ambaci abinda mutum zai bayar ya ce fi ma sakati sama aw al uyun aw kana athariya lil ushr wa fi ma suqiya bin nadhi nisfu al ushr abinda duk aka wato ruwan sama ya shayar da shi ko idanuwar ruwa da bulbulwa da kasa ta shayar da shi ko kuma athariyan wato yana da jijiyoyin da suke zuko masa ruwa ba ma sai ai masa bar ruwa ba to abinda ake bayarwa na na zakkarsa shine ushiri daya wato daya bisa goma na abinda ake da shi idan kuma ya zanto an shayar da shi ne ta hanyar bayan ruwa an yi amfani da ko dai na'ura wanda za ta jawo ruwa ana bashi ruwa ko kuma kamar dai da suke a da ana samun raƙuma wanda su suke jawo ruwan ana baye da shi annabi ya ce wannan za a bada nisfin ushri wato 1/20 na abin da aka noma kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambance tsakanin wanda ruwan sama ya shayar wato wanda aka noma a lokacin damana ko kuma aka yi amfani da idan ruwa da yake bulbula a guri aka yi shuka a gurin wato wanda ba wani wahala dan adam ya sha wajen wato bashi ruwa to annabi ya bambance tsakanin su wanda ya ce a bada 1/10 wannan ce a bada rabin 1/10 saboda wannan wahalar da take ta zarar wahalar take tsakanin su to abinda kuma mutun ya kashe wajen aikin wajen noman sa akwai abinda mutun ya ci bashi abinda ya ciyo bashi yayi noma da shi tunda ya ciyo bashi sai iri ko ciyo bashi ya biya manoma ko sai bashi yayi bashi yayi taki to an samu daga Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar kamar da ke cikin kitabul Amwal na Abi Ubayd Qasim ibn Sallam cewa zai cire wannan bashin da yayi ya kashe wa noma in ya ciyo bashi to zai cire bashin bayan an girbe abinda aka girbe zai lissafin abinda yake daidai kudin bashin da ya ciyo yayi noman da shi sai ya cire sannan sauran sai yayi zakkarsu wanda ya tabbata daga Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas to in kuma bashi ne wanda yake kansa bai da alaka da noma da wannan noma yayi noma amma akwai wani bashi da yake bin sa ya ranta ya saya wa iyalansa abinci ko ya biya musu kudin makaranta ko ya biya musu kudin asibiti ko wani abu dai na bukatar yau da gobe to shi wannan zai cire shi shi ma daga noman sa kafin ya fidda zakka to anan ne Abdullahi dan Umar da Ibn Abbas suka yi sabani shi Ibn Abbas yana ganin ba zai cire bashin da bai ta'allaka da noman ba yayin da shi Abdullahi dan Umar yake ganin cewa koda iyalansa ya ciyar da bashin to zai cire shi kafin yayi zakka to sai kuma kudin da ya kashe wanda ba bashi bane kudin sa ne ya fitar ya kashe yayi noma ya sayi taki ya sayi iri ya biya ma'aikata to shin zai cire su ko ba zai cire su ba to anan ne aka samu sabani na malamai da yawa daga cikin malamai wadanda su ne ma'alimatul arba'a duka suna ganin ba zai cire abin da ya kashe daga dukiyarsa ba yayin da yake noma kace saboda ai annabi ya riga ya bambanta ya faɗi bambancin kowanne daga cikin su in zaka yi noma sai ka ba da wahalar da ka sha kai kanka koda baka dauko wani ba sai zaka sha wahala wajen yin noma kuma irin nan shi ma dukiya ce koda baka siyo ba dai daga cikin kayan amfanin gonarka zaka dauka kai shukar saboda shi ma dukiya ce to amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk bai kalli wannan ba wajen cewa ga abin da za a bayar sai ya faɗi mu'una din da ta shafi shayar da shi wannan shuka wannan ruwan sama ne ya shayar da ita wannan kuma mutane ne ko mutum ne ya yi wahalar shayarwar ya yi wahalar bayan ruwa to sai wannan kawai bangaren annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba wajen ya bambance akan abin da mutum zai karba amma bai dubi cewa ai shi ba wancan da ruwan saman ya shayar ba ai mutum ya yi amfani da karfin jikinsa ya yi noma sannan kuma ya sa iri irin nan shi ma dukiya ce ya yi kuma watakila ma wani zai sa ya noma masa watakila ya biya shi duk annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo wannan a bambancin ba sai ya kawo maganar kawai as-saqiy shine shayarwar wanda sama ce ruwan sama ne shayar da kuma wanda sai da aka sha wahala wajen bashi ruwa to nan ya faɗi bambanci wannan al-ushr wannan kuma yace nisful ushr wato dai bisa goma ko rabin dai bisa goma to saboda haka da yawa daga cikin malamai aljumhur wanda daga cikin su akwai a'immatul arba'a gaba daya sai suka tafi akan cewa babu bambanci tsakanin wannan da wannan ba wasu daga cikin malamai suna ganin cewa za a iya bambancewa wato idan har ya zanto ya sha wahala koda kuwa noman damana ne amma ya kashe kuɗi wato ya kashe kuɗi ya abin nan ya kashe kuɗi wajen iri ya kashe kuɗi wajen feshi ya kashe kuɗi wajen bawa ma'aikatan da za su yi aiki shi suna ganin cewa za a cire wannan daga cikin lissafin saboda in ba haka ba wani lokaci zai zama abin da ya noma din gaba daya ba a cire wannan ba haka kuma fitar da zakka sai a ga cewa bai ma samu komai ba kenan shi kuma abin da ake dubawa shine annaba wa ziyada shine kasbin shine abin da ka samu abin da ya hau akan abin da ka kashe shine kai kasbin sa wanda shine kuma Allah subhanahu wataala yace a fitar da zakka fi kun tsibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard saboda kasbinka anan shine karin ba wandan aka cire shi sauran duk damancin naka ne ba samu karin komai ba suka ce idan aka ce fitar da zakka a haka to kamar an ce yanzu to yayi noma amma kuma asara ma yayi noma amma ya babu ba wasu sai zanto kamar an kashe masa guya gobe ba zai saki mata noma ba to dan haka wasu daga cikin malamai sai suke ganin zai cire har wannan din daga cikin wadanda suka bada wannan fatawa akwai Ibn al-Arabi a cikin littafin Sa'aridatul Ahwazi abin nan Aridatul Ahwazi sharhin Jami'ut Tirmidhi shi ma yana da wannan ra'ayin cikin malamai na zamani akwai Sheikh Yusuf al-Qaradawi yana da shi ma wannan ra'ayin cewa a duba ga abubuwan da ya kashe a fitar daga cikin abinda ya samu sannan abinda ya karu kuma shi zai yi wa zakka saboda ka in ya zanto abinda ya samu din bai kai whisky abin nan ba whisky biyar ba wato sa'i 300 in bai kai haka ba to ba zai masa zakka ba haka akwai wannan ra'ayin daga cikin ra'ayoyi guda biyu to amma dai saboda abinda duk ya shafi haƙƙi kamar da Allah ya kira shi wa hatu haqqahu to yana da kyau mutum ya taka tsantsan idan zai iya fitarwa daga abin da ya kashi a fitar da waccan magana ta Ibn Umar da Ibn Abbas wanda suna magana akan bashi abinda mutum ya ciwo bashi shi bashi kamar ba naka bane dama kamar na wani ne shi kuma abin da yake naka shi kake wa zakka haka ka ciwo bashi kai noma abinda ka samu daga cikin wannan noman wani bangare ba naka bane to wannan ba za a ce kai zakka a cikin abin da ba naka ba sai ka mayar da masu haƙƙin su sauran kuma sai ka fi da musu zakka to wannan idan ya zanto bashi ka ciwo amma ba bashi ka ciwo ba dukiyarka ne ka zo ka sata anan to ba za ka ce bari ka cire ta ba kafin kai zakka shi kamar mutum ne da yake harkar abin nan kadaruri yana da shaguna da ake harkar kasuwanci a shagon nan watakila shagon nan haya ya dauka amma ba haya ya dauka ba yana biyan kudin wuta yana biyan ma'aikata yana biyan kaza ba za a ce in ya zo zakkar kayan shagon ba sai ya cire waɗannan saboda yana musu hidima don haka ce sai ya cire kudin wuta ba ya kurci kudin haya sannan ya kimanta sauran ya fidda musu zakka wannan ya riga ya shigo cikin dukiya sa shikenan daman yaya da dukiya ake samun dukiya saboda ka ba magana ya cire wannan haka ne in noman abin nan yake roman damana yake yana amfani da shanu ko tarakta ko waye ba za su ce sai ya cire kudin shanun da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana amfani da shanu wajen noma amma bai ce a cire kudaden da ake kashe wa shanun ba wajen cin su da shan su da waye duk ba ce a cire ba don haka wani lokaci in mutum ya dubi wannan janibin sai ga cewa ya fitar din daga abin da ya yake da shi inda ba bashi ne a kansa ba wannan bashi ne kai na goyi baya in a bashi ya yi noman to ya biya bashi kafin ya fitar da zakka amma in kudinsa ne ya shigar ya yi noman Allah ya sa ya samu da yawa shike dan kuma bai samu ba daidai fitar da haƙƙin sa kamar da ala cewa atu haqqahu ya fitar da haƙƙi kada ya zai haƙƙin ubangiji ya rike ya tsaya a cikin dukiyar sa kuma daga baya Allah subhanahu wataala ya tambaye shi akai
to akarmakallahu me wannan tambaya yake cewa mutumin da yace ya saki matarsa amma bai fada mata nawa ya saki nawa ya mata ba daga baya yace abokansa ne kawai ya fada wa saki uku ya mata shin sakin ya tabbata
saki ya tabbata shi saki kamar yadda muka sha fada ba wai sai ita matar da aka saki ta san an saki ta ba saki yake tabbata in mace yace ya saki matarsa ta saki ko da bace san ya saki ta ba ko da ita bai gaya mata ba ga ko da bai gaya wa wani ba ma shi dai kawai zai yi tafiya kawai ransa ya furta cewa ya saki ta ya yi tafiyarsa ya bar ta a nan bai gaya mata ya saki ta ba ita ba san ya saki ta ba baya kuma gaya ma wani ba sai bayan shekara ɗaya da ya dawo ya ce ainihin tuni na saki ki tunda zan tafi na saki ki ta saku saboda ta ma gama iddarta wannan zaman da ta yi ba ta san an saki ta ba tana zaune ne ta yi iddarta ba sani ba saboda shi saki baya buƙatar sai ita ba da za a saki ta sani saboda saki haƙƙin miji ne a hannun miji yake in ya sake shi shi ke na saku ko ta ce bai saku ba wannan ba ko ba ta sani ba ko ta sani wannan duk ɗaya ne ba ya da wani tasiri saboda ka in dai har ya ce ya furta ya sake ta kawai ta saku
shi adadin fa karam kallon
adadin ga waɗanda suke lizumta saki uku da kalma ɗaya ta ya saku saki uku a gurin jumhurin malamai cewa saki ko a kalma ɗaya saki ne saki uku ne saboda ka in ukun ya yi ya saku
me wannan tambaya yake cewa idan mai gida na ya turo min kuɗi a siya masa kaya sai na hada da nawa kuɗin na kaina na siya kaya daga baya abinda aka samu sai in siyar in dauki riba ta shi bai sani ba wannan ya halatta
idan kayan ka daban wato abubuwa ne ake sayowa adadi aka ka so na mai gidanka kuma ka karo wani adadi wanda ka san naka ne akwai bambanci tsakanin kayan ka da kayan mai gidan ba wai hada suke ba kai ka san adadin naka wani adadin nashi guda 1000 ne kai kuma naka guda 200 ne misali ka sai da nashi ka sai da naka shikenan daman kayan ka ne ka kuma ci riba kayan ka ba wani abu amma idan wani abu ne dunkulalle wanda da naka da nashin suka hadu ba tare da ya sani ba misali a ce gidaje ake saya misali ne ce gida din nan zai bukaci misali miliyan 10 mai gidanka yana da miliyan 9 a wajensa ka cika da naka 10 ka saya haka ka ci riba ka cire naka ba tare da sanin mai gidanka ba wannan bai halatta ba saboda ka hada dukiyarka da tashi kai wani abu guda daya na kasuwanci ba tare da ya sani ba shi kuma irin wannan yana bukatar yarjejeniya saboda dole sai kun yarjejeniya na farko da yardar kowane bangare na biyu zanto an san ka san kowa mai ka saka mai na saka sannan an san ka san kowa kuma akan abinda kowa zai dauka in aka samu kuma aka samu asara ce ga kowa wannan ita ce mudaraba ba haka kawai ka hadar kudinka da nashi a sai abu a matsayin abu guda ɗaya ne na mutum ɗaya sannan kuma daga baya ka cire ba tare da shi wancan ɗaya ya sani wannan ba halatta amma in wasu abubuwa ne ɗaiɗaiku ce kuna kodar motoci misali ya sa kudin mota 5 ko 10 kai kuma ka sa kudin mota guda ɗaya aka mota 11 ɗaya ta ka 10 ta su ka san naka ka san nasu wannan babu komai kayan ka ne ka saya kuma kayan ka sayar ka samu riba ka baka da laifi anan ko ya sani ko bai sani tun kayan ka ne baka da riba baka da abin nan sai dai kawai ta fuskar akhlaq wato kyakkyawar mu'amala saboda aka yi amfani da sunansa da saninsa da aka yi yana da wani watakila fuska a harkar wannan kasuwancin da abin da aka ta bangaren sani mutane sun samu nutsuwa watakila suna kai kuma ka shiga cikin wannan rigar tashi ka yi amfani da wannan damar ka shigar da naka wannan kuma ta wata fuskar sai ka ga cewa ba haka ya dace ba ka san watakila in ya ji labari ba zai so ba ba zai ji daɗi ba to sai ka yi abin da ya dace zan ku samu zaman lafiya da kai da shi
to wannan tambaya take cewa menene hukuncin yin sallah da laya ko guru a jiki
to laya da guru wasu abuwa ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana rataya su rataya laya wace man allaka tamimatan fala atamma Allahu la da zai raya lata yaya kar Allah ya cika masa burin sa sai akwai man allaka tamimatan faqad ashrak zai yayi shirka shirka wacce ke karama wanda zai sa laya tsammanin sa wannan laya sababi ne da zai sa Allah ya bashi kariya ta hanyar layar to shari'a ba ta son bude kofar da za ta kai ka zuwa ga wata shirka babba wannan shirka ce karama ba ta kai babba ba amma yin ta yau da gobe kuma zai iya bayuwa zuwa ga faruwar shirka babba har ma mutum ya riga ganin ita layar ce ke bashi kariya ba Allah ba ya wuce bagatun sababi ya bata ma ita ce mai tasiri a wajen bashi kariya haka in ya fita ba ita a jikinsa wani abu ya same shi sai ya riga jin dan bai taho da ita bane abin ya sa ya same shi in wani alkhairi ne yake fatan samun ta hanyar wannan sababin wannan layar yayin da yaje bai samu kuma sai ya riga jin cewa dan bai je da layarsa ba shi ya sa bai samu ba to wannan kaga ya kai ga zama shirka babba hadarin sa yana da girma to wannan laifi ne mai zaman kansa ita kuma sallah wani abu ne mai zaman kanta idan mutum yayi sallah dan yana sallar sallarsa ta yi wacce kuma laifin sa ne ya rike wani abin da aka ci kai rike kana nan shi kuma sai ya tuba ya koma ga Allah amma sallarsa ta yi dan mutum ne yayi sata kayan sata da aljuhun sai shiga masallaci ayi sallah da shi kaga ba za a ce sallarsa ta bace ba dan ya dauko kayan wani aljuhun sa wannan sata tana nan a satar ta kuma ana nan ana bin sa bashin wannan satar da yayi zulubin sa na sata yana nan sallarsa kuma da yayi ya cika sharuɗin da ake bukata na sallah ita ma sallar ta yi to saboda dan mutum ya sa guru ko la ya yi sallah ba ce sallarsa ba ta yi ba sallarsa ta yi amma kuma wannan abin da yayi laifi ne sai ya daina ya kuma tuba ya koma ga Allah
to akram kallahu mai wannan tambaya yake cewa muna yin sallah a kofar gidana musamman sallar magriba da isha bayan mun dawo daga kasuwa mukan hade sallolin a lokacin da hakan ya kama to amma an sanar da mu cewa ba a hada irin wannan sallah a waje sai masallaci menene hukuncin haka
mai wanda suka yi a baya yake magana
ma'ana su suna yin sallah
ko a to bace an ga musu bacewa bai ba
na'am
to a nan mun yi magana ina jin yana ishara ne zuwa ga abin da yaje a karatu cewa ta jam'i tsakanin sallo ana yi a masallaci wanda yake da ratibi da nufin jam'i wanda ake yin shi saboda ruwan sama ko wani abu ana yin shi ne a masallaci saboda a samu riskar sallah cikin jama'a a bayan limamin ratibi yayin da mutum ya koma gida ba zai iya fitowa ba ba da musalla ne da wanda suke haduwa nan ne gurin zaman su kila ma dan suna ga musalla za su ci gaba da hirar su kaga ba wai masallaci da suke tattaki su tafi ba bare a ce in sun tafi ba za su iya haduwa ba saboda tsaruwan sama haka ba da zai sa su hada in abu ya riga ya wuce sai sa rashin sani wannan ya riga ya wuce shi kenan ba a cewa a dawo a saki sallolin da aka yi a baya sallolin su na baya insha Allah sun yi sai dai kawai nan gaba kada a saki maimaita haka
akan maka Allah mai wannan tambaya yake cewa mutum ya taɓa shiga wata jarrabawa daga baya Allah ya ɗauke masa shin ya halatta ya bada labarin jarrabawar ko ya barta sirri tsakaninsa da Allah
ya danganta idan akwai wasu abubuwa na darussa da suke cikin abun dan ya bada labari ba wani abu kuma watakila a cikin bada labarin zai iya bayyana kuma ni'imar da Allah ya masa na yayi masa abun ya shiga wata jarabawa amma daga baya Allah subhanahu ta'ala yayi masa wannan ni'ima ce kuma akwai abubuwa watakila da ya karanta a cikin faruwar abun wanda mutane da za su saurari labarin sa za su gane in wasu kurakure ne suka dawo ya bada cikin wannan jarabar kaga za su kokarin su guji waɗannan abubuwan don kar su fada cikin abin da ya fada ciki kaga akwai darasi in kuma kawai yana fada ne don kamar yana ta jin haushin abin da ya same shi kaga wannan ba ya dacewa amma dan ba da labarin abin da ya samu wani na jarrabawa Allah ya ba mu labarin abin da ya samu annabawa na jarrabawa iri-iri annabi Ibrahim annabi Shu'aib annabi Salih annabi Musa annabi Ayyub Allah ya ta ba mu labarin irin matsalolin da suka fada da ƙarshe Allah ya cikin wannan labarin akwai darasi kisar annabi Yusuf irin jarabawa iri da ita biyowa Allah ya bari labarin gashi ba dan kuma saboda akwai darussa a ciki da kakkana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatu lisaili cikin akwai ayoyi da yawa ga masu tambayar labarin annabi Yusuf da ɗan uwansa to wannan babu komai da mutum ya faɗa saboda ya faɗi irin izinar da take ciki da kuma ni'imar da Allah ya nafita da shi amma in haka kawai saboda haushi da takeici abinda Allah ya jefa shi a ciki to wannan ba ya halatta
to akramu kallahu ne wannan tambaya yake cewa ya halatta a je sallar gawa ta mutumin da aka san cewa boka ne
duk wanda ya mutu yana bokanci ana yana da'awar zai ga wa mutane wani abu a boye wanda yake gaibi ne ba wanda ya san shi sai Allah wannan bai mutu musulmi ba duk mutumin da ya mutu yana koka yana da awar sanin gaibu wanda haƙƙi ne na ubangiji ba wanda ya san gaibu sai Allah sai wanda Allah kuma ya sanar da shi amma haka kawai mutum ya zo ya ce shi zai gaya maka arzikinka ko tsiyatarka ko zaman lafiyarka ko tashin hankalinka ko waye wannan duka shiga cikin abin nan hukuncin ubangiji ne nabi yana cewa ba wai shi bokan ba ma wanda zai je wajen sa ma ya yadda da shi nabi ya ce man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi ya ce duk wanda ya zo wa boka ya bashi labarin da zai bashi ya yadda ya gaskata shi nabi ya ce ya kafirce abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka saukar masa shine alqur'ani kuma yana cewa wallahi ya'lamu ma fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ce wanda ke sama da waɗanda suke ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah fa qul innamal ghaibu lillah ce musu gaibi kawai sanin san na Allah ne to kaga shi ya yadda cewa akwai wani banda Allah kuma da ya san gaibu kaga ba ƙaryata alqur'ani ne to ya zanto wanda zai je ya gaskata shi kansa annabi ya ce ya kafirta ina ga shi bai da'awar kansa saboda ba halatta ka je wani sallah yi masa sallah idan ya zanto bai zunubi ba wanda bai ba kafirci ba ana so babban mutum ya guje wa masa sallah daga kawo wani mai laifi ya shahara yana laifi wani dan daba ne dan sara suka ne dan kaza ne ya kakkashe mutane ya jijju wasu rauni ya kwakwace mutane dukiyarsu ya raza na mutane sai ya mutu to ba so liman da aka sani a unguwa yana jan sallah ya je masa sallah ya bashi can ɗan uwansa inda ba su yi masa sallah su kaɗai saboda wa zama izina ga wani shi ma cewa ƙarshe in ya mutu haka mutanen kirki za su ƙaurace wa jana'izar to bai kuma boka sai da ce kamata a ce ma an bashi can ɗan uwansa bokaye su haɗu su yi masa jana'izar
to akwai kallon mai wannan tambaya yake cewa idan mutum yayi tahiyya bayan sujudu sahwi me zai yi ya gyara sallarsa
ba komai ba wani abu da zai yi shikenan akwai malaman da suka faɗi haka cewa idan kai tahiyya in kai sujudu sahwi sai kai tahiyya sannan ka sallame wannan mazhabar maliki haka yake amma kauli ne marjuh kauli ne wanda yake da raunin dalili ba sai an yi tahiyya ba ko mutum ya riga ya shi kenan sallarsa ta yi ba cewa sai ya yi wata sujudu sahwi saboda wannan
to me wannan tambaya yake cewa akramaka Allahu shin ana iya karanta wasu surori a cikin shafa'i da wutri banda suratul a'la da kafirun
za a iya karanta su waɗannan surori da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ma'ana sunna ce karanta su idan mutum ya karanta su yana da wani lada na bin wannan sunnar doriya akan wanda bai karanta ba amma idan mutum bai karanta ba ko ba cewa me yasa bai karanta ba ko sallarsa ta samu wani gibi a sallarsa ta yi ta cika illa iyaka dai ladan da wancan zai samu na bin wannan sunnar shine bai same shi ba
to akwai makallahu mai wannan tambaya yake cewa shin ana iya yin sallar juma'a tsakanin sallar juma'a da la'asar
ana haɗe sai
ma'ana ana yin jam'i tsakanin sallolin
yana nufin ana haɗe su
nan
a wannan maganganu ne na malamai cewa za a iya kamar matafi misali ya je sallar juma'a ko kuma ana ruwan sama misali ana iya yin juma'a kuma a yi la'asar nan take a haɗe su maganganu ne na malamai da yawa daga cikin malamai suna gaba a haɗa juma'a da la'asar zahar da la'asar shine abin da nasi yazo da shi hada tsakanin azhar da la'asar ba juma'a da la'asar ba a wasu kuma daga cikin malamai suna ganin ai ita juma'ar a makofin azhar da take ba ka za ta dauki hukuncin ta kamar mazhabin shafi'iyya su suna da wannan fatawar su suka kibanta da wannan fatawar malikiya ba su da wani kauli da ake da suke da shi akan hada shin an hada juma'a da azhar ba su yi magana akai ba rabila sun ce ba zai yi ba su kuma harafiya daman babu wani aljabu bai na salatin abin su saboda haka su kawai a hajji ne ake da wannan amma ba haka ba duk ba su yarda da kowanne ba suna cewa jami'i ne suri ana jinkirta ɗaya ne sai a lokacin ɗaya sai a hada su a yi ƙarshen lokacin ta farko to daman shafi'iyya su suka kaɗaita da wannan cewa za a iya hada su amma yawancin malamai suna cewa ba a hada azhar da abin juma'a da la'asar sai dai azhar da la'asar
to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu anan muka kawo karshen shirin na fitowar rahma na wannan lokaci sai dai za ku yayi ko mana da sakonnin tambayoyinku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar aiko da rubutaccen sako wato text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0706 0406 1455 ko kuma ta kan addressing email na fatowarrahma@yahoo.com da shafin fatowarrahma da ke kan shafinmu na sada zumunta na Facebook a madadin shehin malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayar da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin sunana Mubarak Hamza Adamu nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh